الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis a yau muna 7 ga watan Rabi'ul Thani, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 10 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 15 a cikin littafin Al-Mi'atun Nisawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya, wallafa al-Fadilatu Sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf, Allah ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa dake nan titin Kofar Ran a nan cikin garin Bauchi, Allah ta'ala ya gafarta masa Tafawa Balewa mishi rahama. Darasinmu na baya mun tsaya kan hadisi na 22, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kare da a gare shi, inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, wani zamani zai zo ma mutane ta yadda za a ga wani yana yawo da sadaka, za a ga mutum ya ci da sadaka ko zakan dukiya yana yawo da shi amma ya rasa wanda zai karba, saboda yadda dukiya da arziki ya yawaita a wannan lokaci. Sannan kuma za a samu karancin maza da yawan mata, ta yadda za a wayi gari a samu mutum ɗaya namiji mata sama da 40 suna bin shi. Allah ta'ala ya samu dace. Za mu tashi kan hadisi na 23 insha Allah. Al-hadithu thalithu wal 20 an Aisha radiyallahu anha qalat dakhalat imra'atun ma'a habnatani laha tas'al falam tajid 'indi shay'an ghayra tamra fa'ataytuha iyyaha فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو دغنا أنا عائشة الله يقاري داء غريتا تكي تشيوا دخلت امرأة معها ابنتان لها وتمات تشغو وجينا تارد إتا أكوي وسو يا أنت ماتا قدابي تسأل تنا تنبيا قودا تساموان أبن ذات تتبام يا أنت فلم تجد عندي شيئا غير تمرا بتسامو كومي أوجينا با إمبا دبينو قدابي با يا أبن تسامو أوجينا كينا فأعطيتها إياها سنروكي ونن دبينو قدابي سينباتا فقسمتها بين بنتيها سيترب ونن دبينو سكانين يا أنت قدابيونا تبام ونن ربي تبام ونن ربي ولم تأكل منها إتكم وبتشكو ميدا ونن دبينو با ثم قامت فخرجت سنن ستتاش تفتا باين تفتا فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا. Annabi sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai ya shigo inda muke. Fa akhbartuhu sai na bashi labari, nace da shi ga abinda wannan matan ya faru da ita. Ta zo neman abinci a wajena, babu abinda ta samu a gona kuma in ba dabino guda ɗaya ba. Da na bata kuma maimakon ita ta ci, sai ta raba dabinon gida biyu, ta ba ma ƴaƴanta nan rabi rabi, ita kuma ta tashi bata ci komai ba. Fa qala sai yace من ابتلي من هذه البنات بشيء دو وندا اكا جربيش دو وانا ابو نوانا يا ماتاني كن له سترا من النار زاس زو مسا سترا دكاليا دكشكاوتا. متفق علي. وانا حديث كمان سوران حديثي ينالونا من دروسا ما ستاري نيوا. ابو نفركو ينالونا من تشيوا rashi na abinci da za a ci da sauransu tun farkon duniya ba abu ne ba abu ne sabo ba abu ne wanda yake da dogon zango da dogon tarihi illa iyaka yanayin talauci na al'umma yana bambanta daga zamani zuwa zamani daga yanayin shugabanci zuwa yanayin shugabanci a wancan zamanin Allah ya jarabe su da babu babun kuma babu ne gaba daya a wannan ƙarshen zamanin kuma Allah bai jarabe mu da babu ba Allah bai jarabce mu da babu ba dan ya bayar kuma ya saukar da arzikin ya bayar da shi a hannun shugabanni ya bayar da shi a hannun masu arziki daka Allah bai jarabe mu da babu ba sai dai an jarabe mu da wato zuka masu shi waɗanda suke da zukatan babu zuciyansu babu to wannan shi yasa sai talauci yake yawo a cikin al'umma amma Allah ya jarabi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashi da babu har ta kai ga yanzu gashi nan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ana shiga gidan ba abinda ake samu na abinci in ba dabino ba guda daya dabino guda daya to yanzu kamar misali ne a ce an je gidan gwamnati a rasa komai a gidan gwamna in ba dabino ba guda daya arziki ya kare to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba talaka bane shi illa iyaka a shi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi zuciyar dauka ya bayar wannan yasa ake wayan gari a gidan shi babu abin da za a ci domin annabi sallallahu alaihi wa sallama a kyautansa malamai suna cewa wani mawakin sa yana cewa ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'uhu na'am annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda yake a rayuwansa bai taba cewa babu ba in ka ji ya ce babu to wajen kalman shahada ne babu abun bautawa da gaskiya sai Allah to anan ne zai ce babu in ba din kalman shahada ba to da babun sa ma ya zama akwai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daka annabi sallallahu alaihi wasallama shi bai san yana da shi a tambaya ya ce babu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai san haka ba wannan shi yasa ake wayan gari ma a gidan shi babu din kuma kullun addu'an da yake yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin quta Allah ka sanya arzikin gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama abu ne wanda za a ci yau a ci gobe shikenan ya kai sallallahu alaihi wasallam da mutum bai yi laifi ba dan ya tara arziki bai yi laifi ba akwai asari da ake rawaitowa duk da wasu malamai sun ce hadisi ne a mai rauni ko wani abu makamancin haka wasu cikin sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa wasu mu suke iya tara dukiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu tara dukiya ba laifi bane dan Allah ya san cewa mai yuwa wani ya tara dukiya ya mutu ya bari shi yasa ma har ya saukar da rabon gado inda ya sa dokar karka tara to bara ma a je batun ka mutu ka bari ba ballantana me ballantana a raba gado to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da kyauta yana da kyauta a Anas dan Malik yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas annabi yafi kowa kyauta yace wa ajwadu ma yakunu fi ramadan mafi lokacin da annabi yafi kyauta shine a watan ramadan a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kyauta amma annabi sallallahu alaihi wasallama duk cikin mutane ba wanda yake da kyauta irin sa alaihi salatu wassalam wanda yake iya kyautan raquma guda 100 a lokaci guda ai ba talaka bane shi ba talaka bane yanzu aka ce ai lissafin kudin matsakaitan raquma kadai guda 1 har guda 100 za a tada raquma za a tada miliyan nawa daruruwan miliyoyi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya kyautan su a haka kuma har a zo a wayi gari gidansa babu abin da za a ci wannan yasa har matansa ma suka zama masu kyauta irin sa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wani lokaci an kawo mata tarin dukiya kamar a ce an kawo mata bakko na kudi an kawo mata baho guda na kudi sai ta ce ma bai wata dauko tufafi ki sa ki rufe saboda ma kanda dinga ganin shi sai ta ce da ita sa hannunki ta kasan bargon da kika rufe da shi ki dumbuzo in kin dumbuzo bayar akai gidan wancan sa ki dumbuzowa bayar akai gidan wancan har san da ya kare sai ta bai wata take ce da ita kin manta fa yau kina azumi da kin dan rage wani abu na kudi da zaki sai abin shan ruwa da shi ce Allah sarki ya laifin ki ne da baki tuna mun ba da kin tuna mun ta yanzu ta ma manta cewa tana azumi har ma ta cire ku ta tanadi wani abu na sayan abin da za ta yi bude baki da shi to dan haka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da matansa inna rasu wacce za ta riga ni wacce za ta riga kowa biyo ni a cikin ku ita ce wacce tafi ku dogon hannu daga Aisha radiyallahu anha tace har ta kai ga bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama mukan zo mu taru dukkan mu kowa ta sa hannunta a jikin bango muna gwadawa mu ga tsayin hannu sai da Allah ya karbi rayuwar Zainabu bintu Jahsh sai muka gane ashe tsayin hannun shine yawan miƙawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla Annabi yana cewa hannun da yake sama yafi alheri sama da wanda yake kasa hannun da yake sama kullun shine mai bayarwa wanda yake kasa kuma shine mai karba to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da matansa suna da kyauta amma in bacin haka ai bai kamata a ce gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama dabino guda dai za a zo a samu ba sannan kuma wannan hadisin yana ƙara nusar da mu zuwa ga cewa shi kwanciyar hankali a duniya yana da alaka ne da gamsuwa da yadda da matsayin da Allah ya ajiye mutum yanzu a wannan gidan da ake cewa an zo neman abinci mabarata sun zo nema ba a samu komai ba sai dabino guda ɗaya shine har matan gidan Aisha din radiyallahu ta'ala anha take cewa na shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan Annabi na samu nutsuwa da kwanciyar hankali har san da nayi kiba har san da ta kai ga in muna tsere da Annabi bana iya gudu saboda ka ashe nutsuwa da kwanciyar hankali yana da alaka ne da me da gamsuwa da yadda da matsayin da Allah ya ajiye mutum in mutum ya gamsu ya yadda da inda Allah ya ajiye shi to anan ne zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali amma tarin arziki da tarin dukiya da tarin manya-manyan kudade da manya-manyan kayan abinci da manya-manyan faluka wannan ba su bada kwanciyar hankali abinda ke bada nutsuwa da kwanciyar hankali shine gamsuwa da yadda da matsayin da Allah ya ajiye mutum wannan shine saboda haka mun dai ji yadda hadisin yake Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa wata mata ta shigo wajena tare da ƴaƴanta guda biyu tana neman wani abu da za su samu su ci bata samu komai ba sai dabino guda ɗaya tallittal na bata wannan dabino ta raba ma ƴaƴanta nan bata ci komai ba ta tashi ta fita Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa na bashi labari yana shigowa na bashi labari yace to duk wanda aka jarabe shi da waɗannan ƴaƴa mata guda biyu yayi hakuri to za su zama masa kariya daga wuta to sannan kuma wannan hadisin yana ƙara nuna mana falalan haihuwar ƴaƴa mata haihuwar ƴaƴa mata abu ne mai falala musamman in an samu haihuwan kuma aka ba su tarbiyya abu ne mai falala mun wayi gari har zuwa yanzu tunani da lissafi irin na jahiliya yana ƙara shigowa cikinmu ta yadda wasu wajajen zaka ga hatta iyaye mata suna kyamatar haihuwar ƴaƴa mata har mata suna kyamatar haihuwar ƴaƴa mata saboda haka al'adar jahiliya da musulunci ya yaka wannan shine abin da yake ƙara shigowa cikinmu abinda jahiliya suke rayawa shine duk wanda aka haifi ƴaƴa mata a cikin gidansa to an kawo ma gidansa lasisin talauci wannan shi yasa idan mutum aka haifa masa mata Allah ta'ala yana cewa wa idha bushira ahaduhum bil untha walla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib. In aka yi madayan su bishara cewa ai matarka ta haifi ya mace, Allah ta'ala ya ce zai kaga fuskansa ta koma baka, yana cike da damuwa da bakin ciki, ya tawara min alqaum, har baya baya yake yi a cikin mutane, yana buya min su'i ma bushira bi, wai saboda an masa mummuna albishir, an ce masa matanka ta haifi mace, daga zai koma yana tunanin cewa ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab, shin ya ci gaba da rike waɗannan ƴaƴa matan bisa tozalci da wulakanci, ko kuma ya je ya binne su a cikin ƙasa. Saboda haka wannan yana nuna mana falalan haihuwar ƴaƴa mata da kuma tsayuwa akan tarbiyyarsu. Wannan matar yanzu kun ga ba ta da abin da za ta ci, ba kuma ta abin, ba ta da abin da kuma za ta ba ma ƴaƴanta. Yanzu ta tashi da su ne, ta fita da su, tana bin ina ne za ta samu gidan da za ta samu abin da za ta ba ma waɗannan ƴaƴan nata. To wannan yana ƙara nuna mana cewa lallai ƴaƴa mata suna buƙatar ƙarin tsayuwa a kansu sosai yadda ya kamata, musamman kula da abin da ya shafi cinsu da shansu, suturansu, da duk abin da suke buƙata na mu'amalar rayuwa ta yau da gobe. A mafiya yawan wajaje akan haifi ƴaƴa mata kuma a sake su ma gari, su je su ɗauki nauyin kansu da kansu, iyayensu ba ruwansu, ba su tambayinta, ba damuwarsu ba ce ina take samu kuɗi, ya za a yi, ta ina take samun daman sayen kayayyakin da take amfani da su, wanda take mu'amala da su na yau da kullum. Auduga ta mata, yaya aka yi take samu, ina take samu wannan kuɗin, ɗan kayan kwalliya da kayan shafe-shafe, duk wannan ba ruwansu da shi. In ma sun ganta da shi, ba wanda ma zai damu da ya tambayeta ina kika samu wannan, ba wanda ma zai damu ya tambayeta cewa ni dai na san cewa ba mu ɗinka miki wannan hijabin ba, ina kika samu shi, wannan gyalen dai ba a gidan na aka sai shi ba, ina kika samu shi, wannan jan bakin da wannan faudan ba ni na saye shi ba, ba mamanki ta saye shi ba, ina kika samu shi, ba ruwan kowa. Wata ma har za ta iya zuwa da kayan dubbannin ɗaruruwa, manya-manyan wayoyi, ta shigo da su cikin gida, ana kallanta a gida, ba mai tambayinta ina kika samu. Ina jin dai duk imaninta da nagaltarta, ai ba ta kaina na Maryama ba mahaifiyar Annabi Isa. Amma Annabi Zakariya alaihi salam, da aka bashi kiwonta, aka bashi kula da ita, Allah ta'ala ya ce kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha. Duk sanda ya shigo masallaci sai ya same ta da abinda arziki da abincin da ya san ba shi ya kawo mata ba, yana zuwa tambayin da zai fara mata, ya maryam anna laki hadha, ke maryam ina kika samu wannan, wannan abincin a ina kika samu shi, a ina kika samu wannan abincin, ni dai na san ban ya kawo miki shi ba, kuma ba mai shigowa nan in ba ni ba, sannan ni ne aka ba mu amanarki, a ina kika samu wannan, ya Maryamu anna laki hadha. To amma za a ga ɗaya ba sana'a ba, ba aikin gwamnati ba, ita ba kwadago ba, ita ba komai ba, amma za ta shigo da kayan dubbannin ɗaruruwa sai kowa ya zuba mata ido. Kowa ya zira mata ido, ana ta samu kuɗi, ko ita wali ya ce an mata ruwan kuɗi daga sama. Ba lura da yanayin rayuwarsu, ba kula da yanayin abubuwansu, da haka shi yasa su ma suka zama ƴaƴan zamani, ba su gamsuwa da yadda da iya abin da Allah ya azurta gidansu da shi. A gidansu ta taso har ta girma, ta samu da ɗumami ake karyawa da safe, yanzu ta zama budurwa, ta zama ƴan mata, ta zama ƴan indomie generation, saboda haka ita yanzu ba ta karyawa da ɗumami, saboda ita yanzu babba ce, ita yanzu ƴan mata ce, ita yanzu tana da saurayi, da haka yawa ne yanzu a wajenta ta karya da ɗumami, yawa ne a wajenta da sassafe ta sha kunu, da haka sai dai ta nemo kayan da Turawa su iya yin, kayan da za a ce Turawa suna karyawa da shi, tana so ita ma rayuwarta ta koma irin ta Indiyawa, irin ta Turawa. kuma tai rashin sa'a ta fado a irin wannan lokaci. Daka sai a ganta kawai ta fita ta je ta so abun da za ta ci, ta shigo da shi gida ta zauna ta ci. Ba wanda ya damu da ina kika samu wannan kuɗin, ta san malma wanda za ta samar a cikin gida. Wani lokacin ma har ta yanka ta ce kaiwa mama, kuma ta karɓa. Tana ganin cewa ita tana ganin cewa yanzu yar ta zama yar albarka, har in ta samu abu ba ta ci sai ta kai mata. To saboda haka kun ga wannan hadisin ya nuna mana cewa yadda wannan mata ta yi iya bakin kokarin da ta yi faɗi tashi wajen ganin cewa lallai lallai ta neman ma ƴaƴanta abin da za su ci. Sannan daga ƙarshe wannan hadisin yana nuna mana irin sadaukarwa ta mahaifiya. Yanzu ta samu dabino ɗaya, yabo kun ta ce bari in gutsira, ke ma in baki gutsira ke ba ƴar uwanki, sai ta yi me, sai ta raba biyu, ta ba wannan rabi, ta ba wannan rabi. Wannan yana nuna mana sadaukarwa irin ta mahaifiya, da yadda mahaifiya take iya sadaukar da duk abin da ta mallaka domin farin cikin ƴaƴanta. Ashe girman haƙƙi da mahaifiya ba wanda zai iya kwatanta shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu laifuka guda biyu da Allah bai jiran sai an je lahira kafin ya kama masu laifin. Ya ce shi ne al-baghyu wa uququl walidain, da zalunci da saba ma iyaye. Wannan laifukan guda biyu Allah bai jiran a je lahira. Tun daga nan duniya mutum zai fara shan azaba, kafin kuma a je lahira azaba mafi girma a lahira. Saboda haka wannan yana nuna mana irin sadaukarwa ta mahaifiya. Shi yasa iyaye ko bayan sun rasu haƙƙinsu bai kare ba, ana bin ka bashin yi musu addu'a, ana bin ki bashin sada zumuncin ƴan uwansu da abokansu da sauran ƙawayen mahaifiya da abokan mahaifi da baffa da kawu da ɗan uwan wane da wane ne, duka wannan bashi ne akan ɗa ko da mahaifansa sun rasu, wajibi ne akan sa ya sada wannan zumunci. Kamar yadda wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi, ya Rasulullah, shin akwai wani haƙƙi na iyayena a kaina wanda zan cika su bayan sun mutu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa, abu na farko shine yi musu addu'a, abu na biyu shine cika wasiyyansu da suka yi, in sun yi wata wasiyya a cika musu wasiyyansu, abu na uku kuma shine sada zumuncin ɗan uwansu, a sada zumuncin ɗan uwansu, domin girman haƙƙin iyaye yana da yawa. Duk inda Allah zai yi magana akan a kadaita shi da bauta kar a masa shirka, to sai ya biyo da cewa a kyautata ma iyaye. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allaha wa bil walidaini ihsana. Duk inda Allah yayi magana yace kadaita Allah da bauta, to sai yace kuma ku kyautata ma iyayenku. Dan haka wajibi ne kyautata ma iyaye, kamar yadda su ma kuma wajibi ne su yi iya bakin kokarinsu wajen ganin sun inganta rayuwar ƴaƴansu domin sauke wannan amanan da Allah madaukakin sarki ya daura a kansu. Allah ta'ala ya sa mu dace. A yakuri zan takaita nan insha Allah ta'ala, saboda ina kan hanya ne. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladabi, ya ba mu yi aiki da shi. Inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين.